الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
kayi abin da yake, ka bi umarninsa, to idan
ka koma wajensa ya kada da maka abin da yake wa'annan cikin za ka same su a wajensa da wayannan abubuwan duk a nan duniya za ka bari za ka ga masu gado suna fada a kai wannan yace shi rabon sa kaza ne wannan ake kaza ne a gudun suna kowa ya tashi wa sun manta da kai mai kirki a cikin su shine wanda zai yi na kai ne ma abubuwan da bayan koyi sa shi ma kuma yasa wani ne yake so ka damu da lahiran ka gina lahiran ka sosai fiye da yadda kake gina duniya yanda muke neman duniya ko mu nemi lahiran ka fiye da duniya saboda can ne wajen da za ka koma kuma in ka koma ba dawo kuma in ka koma ba wani zuwa duk abin da ka samu a can shi ne abin da za ka dawowa ka in ka samu ka samu kushin Allah guri ya zuwa da ka samu azabun mota ka samu fitina na kabari da kunamai da micizai da matsarkatai na kabari to wannan ma yake za ka dawo da shi guri ya zuwa da Allah ne ubani yake kun awana ki ku fi sai ki zali shin bazan ba ku labarin me yake wannan abubuwan da alheri ba lillahi da kuma ga wannan da shi tsoron ubangiji inda rabbi ya wada ubangiji su abin da ya kada da mu shine ce jannati ya kada da mu su aljannatai gonakai duk wani wannan zalika ne kawai na duniya banda ake cikin nan sun ka fita babbar da za ka ba kowa kai saboda zalika wannan fa ba wuta bane na jahannama numfashin da ne kawai haka annabi ya ce in tayi numfashi ne numfashi shi take a shekara wutar jahannama in tayi numfashi da ya ce sai ai wannan sani in tayi wani numfashi kuma sai ai sanyi irin kai kashe mutanen to amma an kace wai ya sanyi wuta ya zafi zai sa sanyi to sai ya ce maka ka duba firiji mara ba wuta ba ne yake sa sanyi din yake yi ta nan ne za ka gane numfashinta ne yake sa sanyi haka annabi ya ce numfashinka kuma yake sa zafi nan da kake ubangiji ya ce ya kana da abubuwan da yake tsoronsa ka ji tsoron Allah za ka iya yi duk wani fasikancin duniyan nan duk wani alfahari duniyan nan za ka iya wani cuta na duniyan nan za ka iya sai ka ji tsoron Allah ka bari saboda Allah ka kiyi to wannan ubangiji ya tara da maka aljanna a ranar tashin alkiyama ya tara da maka jin daɗin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba tun ka shiga kuma ba za ka taɓa tunawa da wani abu nan da ba duniya ba a yadda ka shiga wannan jin daɗin amma ba zai ga wanda yake tsoron Allah ba ji ya ce min ta ta adha kana gudana a karkashin kita to ita wannan aljannan korawai halidina duk wanda ya shiga aljanna baya fita har abada yana dawwama ne a ciki aljanna ba kuda ba sauro ba cizon kuda ba malaria ba typhoid ba ciwon suga ba hawan jini babu wani bala'i da su ba kana barci dan idan ka aibe ne ki abu ne babu babu ciwo ko wanne iri babu tashin hankali hankalin ka a bance ya yi ka shiga aljanna kuma za ka damu ma a cikin ta bai ne ki wa hajwa da mata ne ta mamara su sarkatan ku wa'anda ba ka yi jin al'ada ba za ka zo ka kusanci iyalinka a aljanna ta ce maka yau ba na sallah ba ta matan aljanna ba sa yin al'ada ba sa ji kazanta to da abin da yake wannan duk jin daɗi shine wa ridwanun Allah ya tana da mana yaddarsa ba abin da ya kai kamar yadda Allah ya yi aljanna za da a cikin aljanna lokacin da aka shiga aljanna min Allah wal waqafatin biiba Allah yana sane yana gani da bayi wani yana gani bayin abinda suke aikatawa duk abinda ka aikata ubangiji yana gani baya jira wani ya bani na bani cewa ga abinda wani ya aikata ya sani kuma yana gani kuma wannan lokacin da kake aikatawa a gabansa kake aikatawa in mai kyau ne a gabansa kake aikatawa in mara kyau ne ma a gabansa kake aikatawa to ubangiji ya ce yana gani bayan annabina wa'annan da ya kuluna suke cewa ga rabbana ya ubangijinna ya waliyu innana amanna mu ko mun imani da kai fara da mun imani da kai nan fara da nan kuma ta ga ta da mun kamar yadda kai mu kawai ubangiji ma'ana wanda suke tashi dare yayin da duk mutane suke bacci lokacin karshe sulhun asirin na dare za su tashi suna kuka hawayen su yana zuba saboda abin da suka sani suka aikata na mummunan aiki da mummunan hali da ɗabi'u da suka aikata saboda tsoron Allah sun tuna azaban Allah da fushinsa sai su rinka cewa ya ubangiji Allah mun yi imani da manzonka mun yi imani da littafinka kamar yadda ka ce duk wanda ya imani da kai ya yi imani da manzonka ya yi imani da littafinka za ka gabata masa to Allah gani mun yi imani da kai ka gabata masa ya ce waɗannan ubangiji ya ce to zai gabata masa ba wani wanda zai tashi tsakiyar dare yana kuka a kalinsa da Allah yana neman Allah ya gafarta masa ba Allah zai gafarta masa duk girman zuciyarsa komai yawan zuciyarsa idan ya tashi yin wannan kuka ya kuma rubuwa ne ne Allah zai gafarta masa wannan zuciyarsa shi yasa annabi ya ce ubangiji yana cewa ya kai dan adam idan ba ka kushe ba kana neman gafara ni kuma ba zan kushe ba ina gafarta maka ko da ka zo min da misali uhudi da zubin ma'ana ko da zubin ka yana koyo ruwan sama idan ka ce astaghfirullah daga zuciyarka da kyakkyawan niyya to sai wannan istighfar ta hukan wannan safan naka ta bari shi ta bari shi wato rubaya kamar babu shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-talibu min az-zalmi kamar la zaman wanda yake tuba daga zunubi kamar wanda bai aikata zunubi ba sai dai in ya sani amma in dai ka tuba daga wannan zunubi da ka iya aikatawa to ubangiji zai gafarta to su ne waɗannan mutanen da suke faɗa haka kuma suke cewa wa qina kafirat da mu azaban nar azaban wutan jahannama ƴan uwa yanzu dai ga mutum ya fita kan fardar nan kawai ya cire jaddar fadda in zai iya ga shi dai yanzu kafin kudi ne zuwa can ranar ma ta sanyi ina so mutum ya cire rigarsa ya je ya kwanta a kan kwantar nan minti uku kawai ya zo mutum in zai in akwai wanda zai iya cikin mu ya je ya ni dai ba zan iya ba ban sani ba cikin kuwa akwai wanda zai iya ya je ya cire rigarsa ya je ya kwanta to tunda ko ba zan iya ba wannan kwanta ne kawai da rana kuma ranar nan yanzu an ce tana sama ta bakwai din nan kuma bayan ta ne wannan ba fuskar ka bane aka ciwo mana bayan ta ne kuma kuna ji yanzu ma kun san da ake cewa wai canjin
me suke fada abinda suke cewa wai akwai wani lokacin da Allah ya yi duniyan sai ya yi wani korari kuma haka ne akwai wani korari da aka rike duniyan da shi wanda idan zafin rana ya zo sai ya kalle zafin rana sai baya zuwa mana nan sai kadan ya wuce shi to wannan bayan da ne kuma tana sama ta bakwai kuma akwai wannan rike amma duk da haka ga zafin da muke to amma mutum ka san haka kaje kana sakon Allah ga dangana kai ne shan giya kai ne zina kai ne kashe mutane kai ne sata kai ne fashi kai ne shan wiki kai ne shan albara duk abubuwa ne marasa kyau kai ne kuma kana ganin kullum ana jana Allah ko da zafi zai da muka bunne wata bayan Allah ba haka ya kai jana'iza jiya sai da aka yi jana'izan wani wannan duk wani abu ne gare ka wata ran tana zuwa da aka kai ma kamar yadda ka kai wannan wata ran kai ma za a kai ka to amma me ka tana da har kake wuce nan dai kuka ila ta aushe baka damu ba kuma ka san Allah yana gare ka shi yasa ubangiji yake yabon wanda suke tare da daddare suke neman gafara a wajen ubangiji kuma suke cewa Allah ya rinda su azabun wutan jahannama na wutan jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da za a buɗe rami daidai da hujin allura zuwa wutan jahannama iskar wutan jahannama da dafin da mahuron duniya da babu abin da zai saura mai dai ko mai amfani da mutuwa ta saboda dafin ta da tsabagen azaban ta da fushin da yake ciki na jana Allah dan Allah ya saukar da fushin ta fushin sa ne a cikin ta shi yasa duk abin da yake cikin ta konewa yake duk abin da yake cikin ta konewa yake abin da ka kalla ma konewa yake shi yasa ubangiji yake mana wannan yake neman mu nema wa kanmu a tsari wutan jahannama Allah ya kare mu su waye yake ubangiji sai ya tsara madadin waɗannan masu wannan addu'a din yace su ne tsabiri su ne masu haƙuri su ne masu tashi da daddare su yi addu'a suna neman gafara su ne kuma masu haƙuri hakan ce haƙuri kashi uku ne akwai haƙuri na farko akan bala'i sannan akwai haƙuri akan bisa biyayyan Allah sannan akwai haƙuri akan rashin na farko haƙuri akan bala'i idan kai haƙuri akan bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka daraja guda ɗaya har da biyu a aljanna kenan in kai haƙuri akan bala'i da Allah ya kora maka to Allah zai baka daraja ɗaya har guda ɗari a aljanna kowace daraja ba tsakanin da ɗan uwarta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tsakanin sama da ƙasa sannan za a je daraja ta biyu haka za a je ta daraja ta uku haka har ka je daraja ta uku akan haƙuri da kai akan bala'i in kuma kai haƙuri akan biyayya dan biyayya yana da wahala kai haƙuri Allah ya ce kai sallah asuba ka hana kanka bacci ka tashi tsananin sanyin nan kai alwala ka zo masallaci kai sallah wakilin zari kamar na rana yanzu kai alwala ka zo kai sallah a zaha ka je hajji kai zakka kai abun nan azumi duk da wahalar azumin nan da ake ciki ga wahalar azumi ga wahalar rashin kuɗi ga ababu abinci duk kai azumi wannan shi ne ake kira biyayyan Allah Allah zai ba ka daraja ɗaya a cikin aljanna guda 600 wancan dari uku ne akan bala'i, amma in kai biyayya da Allah to Allah zai baka daraja ɗaya kuma har 600. Kowace daraja kuma aka ce tsakanin da ita kuma daga ƙasa ne zuwa sama faɗin daraja ƙarshen ta, ba wai tsakanin sama da ƙasa bane, a tsakanin da daga ƙasa ne zuwa harshe. Haka za ka samu darajar da aka ji a kan sauran malamin da ta daraja guda ne da za ka samu yayin da kai hakuri a kan biyayya. Biyayya yana da biya, shi yasa a kan sauran malamin da ta daraja yadda hanyar addinin duk abin da ita da abin nan yi karkai yi karkai yi karkai ma'ana da yi kuma nan kuma karkai, wato da haka za ka samu shiga addinin. In kan ki bin abin da Ubangiji ya sami da yake ce maka kai, to ka kauce wa hanyar aljanna. In kuma kai abin da Ubangiji ya hana ka, shi ma ka kauce wa hanyar aljanna. Sannan nan uku wanda shi ne mafi girma a cikin darajojin haƙuri din shi ne haƙuri bisa saƙon Allah. Haƙuri bisa saƙon Allah ba abin da yake yi wahala. Shi ya sa idan kai haƙuri aka samu Allah har ka mu ka shiga za ka samu daraja guda 100 wadda da 600 da wanda ke biyayya, to kai da kai haƙuri akan saƙon Allah za ka samu daraja guda 900. Allah ne ya san tsakanin ɗaya darajar zuwa wani, Allah ne kawai ya san tsakanin mai kyau. Me yasa kai ne misali, kai saurayi ne, kana cikin ƙuruciyanka kana da lafiya, Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki, sai Allah ya ce maka kuɗin nan da ya baka da shi kar ka yi shagiya da shi, kar ka yi zina da shi, kar ka nemi mata da shi, kar ka yi kasuwanci ko wani iri da shi, kar ka sa a kashe mutum da shi, kar ka sa a yi budurwa da shi, sai ka ce da kuɗinka nan baka zina, baka liwaƙi, baka neman maza, ko kuma ke mace ce kina da kuɗi baki zina, ko kuma baka malulo, ko kuma baka shan giya, baka shan wiwi, baka shan kokain, baka yin caca, baka yin waɗannan duka, to Allah zai baka daraja guda 900 tsari a kan wanda ya yi biyayya. Saboda zai mutum musulmi ne yana bata yana zuwa muna sallah da shi masallaci, in ya fita kuma zai ce wa wani dungucin ya je ya samu wasu mata kuma ya yi lalata su, musulmi ne yana sallah kaga yana biyayya ne, amma ba yi da haƙuri wajen sako. Shi yasa haƙuri bisa saƙon yake da wahala sosai, shi yasa Allah ya bashi martaba da daraja har guda 900 yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haƙuri akan bala'i kuma da aka yi magana a baya, bala'i fa irin wanda Allah ya tsora maka, ba wai irin wanda kai ka je ka jawo kanka da kanka ba, ka je kai ne kaje ka shiga fashi ko ka shiga sakon mutane kamar yadda ake yi. Allah ya sa aka kama ka sai aka kashe ka, ko kuma aka daure ka aka ji ka gana maka azaba ta samu in zalle ku da kai ka jawo ka, kaga wannan ba Allah ne tsora maka ba, kai ka jawo ka bala'i, ko kuma kai ne kaje kana siyan wiwi da kuɗinka, ko kana siyan wannan sirop ɗin da ake siyarwa kana sha da kuɗinka har ka zama mahaukaci, hankalinka ya gushe, kana tafiya da kana tafiya ana yi maka dariya ko kana jifa ka ko kuma ana daure ka a gidan mahaukaci, ana sa ka a sarƙa, ana sa ka abin wannan duk bala'i ne, amma kai ka tsora wa kanka. Amma bala'i ne da yanzu na mutanen nan wanda suna zaune a garurukansu a ƙauyukansu, ba su ci ba, ba su sha ba, suna nomansu, ba su cuci kowa ba, ba su zagi kowa ba, suna sallansu, suna azuminsu, suna nomansu, aka zo aka kore su a garinsu, aka kona gidajensu, aka kashe yayansu, aka kashe matansu, aka yi wa yayansu fyaɗe, aka sace yayansu maza, aka sace yayansu mata, aka fara dukiyar su, to wannan bala'i ne na wanda Allah ya kawo maka kai ba. Idan kai hakuri akan wannan bala'i, to Allah ba zai yi baraka haka ba, zai ba ka wannan daraja martaba din guda 600 a aljanna. Amma ba abin da nake so a kan wannan shi ne suna wa ‘yan uwanmu da mu kanmu da muke cikin gari da duk wanda gidansa ya ga irin abubuwan da muka gani a shekara 9-10 da ya wuce nan da kuma abin da yanzu muke jin labari yana aukuwan nan duka. Wallahi an ce wai akuyar da ta yi baya ta ce kura take kwacewa ko kuma wanda ya bacci shi ɓarawo yake wasata ko idan muka tashi muka tsaya da roƙon Allah ba ma mace gaskiya zan faɗa wa ɗan gudun hijiran gaskiya muna mace ba ma mace ba ma mace bacci muke yi saboda irin taimako da ake kawo mana na abinci da abubuwa hankalinmu ya kwanta in mun je da jindirin kowanmu bacci yake yi har sallah asuba ba wanda ya yi shi ya sa a shi wannan bala'i ne kai annabi ba zai taɓa yin kanya ba annabi ya gana kuma ya sa abin da bai tabbata ba a to dai a wajen kuɗi ba a wajen annabi ba annabi ya ce addu'an wanda aka zani da ba ta da shamari tsakanin ta da Allah duk wanda aka cuce shi ba da haƙƙinsa ba in yayi addu'a ba ta da tsakanin ta da Allah to yanda muka ga aka yi wajen gudun hijiran ku da irin cin kayan da ake yi musu da ƴan uwan wallahi da suna addu'a in sun ce sama ta sauko ƙasa da za ta sauko ba sa yi ba a yi kowa ya je aka yi masa abinci ya ci ya kwanta shi kenan sai ya bacci mai kokari shine wanda yake fitowa masallaci mai sallah asuba safi kuma shi kenan an fita shi da harka shi kenan an manta to in haka za mu wallahi da shi shekara a nan mai ba ku koma kan ku ba hakkin sai ku amma ku gwada abin da zan gaya muku wata shida kawai gwada shi wata shida kawai ga ikon Allah. Allah baya karya, annabi kuma baya karya, kuma Allah baya kawai kai ji ba. Allah ya ce ba wanda zai tashi cikin dare ya faɗi buƙatar sa ban an sa masa ba zai biya masa cikin dare ya yi alwala a wannan canji kanta na farkon da za ka ma a wuce ni Allah ya san wahalar da kake ciki ka tsaya ka kai kukar ka wajen Allah ka ce Allah ka ga halin da nake ciki Allah ka yaye mana bai yaye muku ba wallahi da zai ku ya ka wata shi da mutum amma in za ku ci shinkafa turawa ku kwanta to sai mun yi shekara wannan bala'i ne kai ina ga mu saboda ku tuna akwai da cijiyar cikin kuna wasu yara da san abubuwan da gudana ba yaƙin ba ya fara da aka yi shekara uku kawai aka yi uku jan ta ƙare gaba ɗaya shekara uku kawai aka yi ta ƙare kuma ba a sake yi ba har yau ko tunaninta ba ba a yi me yasa addu'a ne ya tashi ya ƙare ba bindiga ba in kuna jiran sun suna yi ƙara muku da wasu ba zai tafi ƙara muku shi sai addu'a kuma sai kun gyara kanku an daina barnan da ake yi a cikin kan kan na ɗan gudun hijira da irin abubuwan da muke ji da labarin da muke ji an daina an koma ga Allah an tsaya a roƙi Allah sosai to wannan ne Allah zai fitar da mu duk daga cikin bala'i sa bai boye mana komai ba alqur'ani ya gaya mana ittaqu musibatan la tusibal ladina zalamu minkum alhajjunku ba duka sai ki kame wa Allah ya kuku da wannan bala'i Allah baya fafar da azaba haka kawai ayyo Allah laifi ne ayyo Allah laifi ne ya yi shi ya saukar mana da wannan bala'i shine ta shafi da wanda ya yi laifin da wanda bai yi wa duk kowa ya ba to addu'a shi ne magani ko mutane da kowa mai addu'a da mun da mata ku duka ba wai mu kwanta muna bacci kar mu doka mutum ka tuna lokacin da kuke gauru kanku akwai wanda ya yi karfin miliyan 100 yana da mutu goma yana da gidaje 20 ya zo nan kawai sai dai a kawo kuka da a kawo shinkafa ku da ya bashi shi da iyalin sa ci shekaran ku yau wata shekara tara to ayi hakuri akan bala'i din amma a koma ga Allah komawa na gaskiya a koma ga Allah komawa na gaskiya a daina barci a dinga addu'a ibada sai ku tsaro ga Allah kai kuka ka zubar da hawaye Allah yana son wanda yake kuka da daddare saboda shi annabi yake idan da ne kuka da daddare saboda tsoron Allah Allah zai zama kuma ba wanda zai daga hannunsa a kofar Allah yana kuka da daddare daga shi sai Allah Allah ya kore shi ko ya mayar masa babu shi yasa kar a ce muna jira ba za ka jira ba Allah ne yana jiran ka yaushe za ka roƙe shi sai ka roƙe shi sannan ya baka saboda haka mu tafi mu yi addu'a sosai shi ya sa ubangiji a nan ya gaya wa ne as-sabirina ya ba mu siffa wa innan wa'inda suke haƙuri a kan bala'i suke haƙuri a kan biyayya suke haƙuri a kan sabo ku yi haƙuri a kan bala'i kuna haƙuri a kan biyayya a yi haƙuri a kan sabo irin ɓarna da muke ji a kamfin 'yan gudun hijira zina da 'ya'yan shehu da ake haihuwa to ba abin da zai tsara wa garurukanku da cikin sai bala'i sai bala'i bala'i sai ta tsara ba sai an daina wannan zinacen da wannan haihuwan shehu aka koma ga Allah wannan zaki ba kanka zai yi sauki wannan zaki kanka alama ne na cikin Allah alama ne na cikin Allah ba ya yi abubuwa haka kawai Ubangiji ya ce wasabiqina da masu gaskiya a cikin imanin wanda sun ce sun imani da Allah cewa Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tace ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wannan magana ne ta yawa a cikin fada ka ce ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ka ce ka yi duk abin da Allah yake kai za ka yi ka ce duk abin da Allah yake ka bari za ka bari haka ne muke yi shine magana as-sadiqi bi imani masu gaskiya a cikin imani dan akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'min dan duk mu'mini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mu'mini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan a hadisi jibril ya yi mana bayani kuma a suratul hujurat man Allah ya yana gaya mana cewa ya yi jaraba kawai suka ce qalu amanna ubangiji ya ce kar ku ce ku yi imani ku ce dai aslamna ko musulunta wala ma yana da imani ku imani ku ce ku yi imani nan shine tasdiki cikin qawli la ilaha illallah za ka iya cewa na musulunta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul amma aikinka shi zai bayyana gaskiyar imani da la ilaha illallah muhammadar rasulullah dan wani da kace fa la ilaha illallah muhammadar rasulullah kace na yi ta Allah yana gani cikin da ne a duk tabar da ne aikin da duk nake yi a gaban Allah ne ke to yaya wanda ya san haka ko ya yi imani da haka ya yi da haka zai tuɓe wannan tsirara ya yi na a gaban Allah bai jin tsoron Allah bai jin kunyan Allah ai ka ga babu imani shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul zani hina yazni wa huwa masana shi baya yin zina yana da imani duk wanda yake zina baya da imani to yake yin zina amma wakacin da yake cikin imanin sa ba zai yi zina ba wakacin da yake cikin imanin sa ba zai yi sada la yasriqu sariq hina yasruq wa huwa mu'min duk barawo ba mu'mini bane duk wanda zai sa hannunsa ya dauki abun wani wanda ba nashi ba mu'mini bane balle wanda zai yi fashi da makami ko kuma wanda zai saki wani ya ce sai an ba shi kudin fansa sannan ya bai da wannan mutum ba zancen imani tare da shi wannan babu imani tare da shi wannan bai gaskata fadansa a cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah da yake ba والقانتين سنة المطيعين لله سبحانه وتعالى سرا وعلانيا القانت أقول من وجه القانت ده مطيع مطيع شيء من شيء فيه وعلى ذلك يعني ذلك koma baya shi kyanwa ne in ya koma baya shi kura ne in ya koma baya shi kyakkyarci ne to wannan ba kare ba ne amma alkhari shi ne wanda matsalolinsa da tsari a wajen da su tsaye abin da ya zama matsalolin da ke yana da tsoron Allah shi ne zai yi adali shi ne zai yi adalci shi ne zai yi adali shine zai a wani waje da yake gani ba wanda yake gani ba ko ba a san shi ba a wajen don wani ya je wani gari da ba a san shi ba sai ya cire rawani ya cire babban riga mai waye aske game ya sa zanzan shi kenan sai gidan kalambu da gidan masha to amma da zarar sai shi ko gari kuma sai ya ɗauko babban rigarsa ya sa ya mai da jerin sai ake dawa mahar gari ya bari sai ya shigo shi mutum da ya fi to wannan ba kwanin ba ne bambancin kwanin sai ka faɗa da mutum alkwani shi ne wanda yake jin Allah a cikin sirri da alani ko mutanen garin sun san shi ko ba su san shi ba ya san Allah ya san shi ko wajen ba kowa kunkurumin daji ne na sabbisa ne ko kuma kunkurumin daji ne na can ƙasa katsina ne ko kusau da ko ina ne ya san akwai Allah a wajen kuma yana ganinsa kuma zai yi masa hisabi a kan duk abin da yake yi to wannan da yake jin tsoron Allah a waɗannan halaye ajiye da shi ne wanda wannan Qur'ani yake ambato da ƙarni wanda yake tsoron Allah a sirri da alani a koye da fili da kai rajin tsoron Allah wal munfiqin da masu ciyar da dukiyar su fi sabilillah wanda idan Allah ya ba su dukiya za su ciyar da shi ba wai zakka ba kawai bayan zakka za su kai wa mutane insani ba za su jira wai sai mutum ya zo ya tambaye su ba in sun ga alama mutum yana da bukata za su kai maka masa daidai gwargwado wani ma zai iya ya nake kansa da daddare ya je kofar mutum ya bubbuga in ya ci za a buɗe ya aji kunshi ya tafi haka mutanen kirki da suke yi in mai kofar ya buɗe ya ɗauka sai ya ga dala naira 10,000 a ciki ko 20,000 bai ga wanda ya ajiye ba to ka ga irin waɗannan wanda suke ciyar da dukiyar su da daddare da rana fi sabilillah suna ciyar da marayu suna ciyar da harami harami su ne wanda mazansu suka mutu suka basu mata da kuma ƴaƴa ga sauran mutane talakawa da suke ne suna cinta su to ubangiji yana yabar su a nan za su samu yadan Allah ubangiji yake yana sanne da abin da suke yi bai manta da su ba bai ba su wal mustaghfirina bil ashab da waɗanda suke tashi suke yi istighfari bil ashab da lokacin sahur shi ne sulusul layl al akhir kashi uku na dare na ƙarshe ubangiji yana so a wannan lokacin ka tashi ta yi istighfari a wannan lokaci kamar yadda muka faɗa da farkon yana so istighfari a wannan lokaci yana so masu istighfari a wannan lokaci kar mu manta istighfari yana da sirri da yawa yana da abubuwa amfani da yawa wannan bala'i inda za mu da zuci istighfari kamar yadda muke yi sako mu da zuci istighfari da dare da asuba ko kwata mu ayi as-salatu rajin awa ka mu as-salatu na ku awa ɗaya ka ku as-salatu ka tashi da zuci istighfari ubangiji Allah zai saukar mana da rahama a garin mu zai saukar mana da rahama a zuciyoyin mu zai saukar mana da imani a zuciyoyin mu yanzu abinda ba a cikin zuciyoyin mutane shine babu imani imani aka rasa shi yasa kuma ga wannan karshe karshe yayi yawa sace sace yayi yawa kisa amma a ce a nan ƙasar arewa ne ƙasar musulmai ne ba musulunci ne ba ƙasar musulunci ne ƙasar shehu lamini ne da shehu dan kodiyo ƙasar ma'ana da sufaye ne suka kafa shehu dan kodiyo ba kafire ne ya zo ya kafa daular nan bisa tsoron Allah da biyayya Allah tabbas shi yasa aka samu ni'ima cikin daga baki daya saboda kasan duk masu istighfari ne da salamin annabi da dace a kasan nan kowa ya sani wanda ya wuce shekara mutum a wurin ainihin kowa zai tashi ana neman mai ba a samu wani cikin ɗauka ma yake gidan mai kowa ba a gani a kuya ya tabbata sai da ke yawo cikin kwararrun ba wanda zai taɓa kaya haka in ya faɗi ya faɗi sai a ta neman wanda mai shi ba a samu wata shida ana nema ba wanda zai zo ci ga nashi sai dai a kai wa mai anguwa ya kai saboda zuciyoyin akwai imani lokacin zuciyoyin akwai imani suna istighfari suna salatin annabi suna la ilaha illallah to duk wannan bala'i wallahi ya zo mana ne lokacin da aka ce a daina istighfari a daina salatin annabi a daina la ilaha tunda kasan nan ya zama na ana zagi masu istighfari ana zagi masu salati ana wulakanta su ana zagi su sai bala'i ya sauka dama Allah yana ɗauke bala'i saboda istighfari ne saboda salati saboda zikiri sai zama mutane wasu suka ji kunya suka daina yi wasu suna yi a koye ba sa so su bayyana wasu kuma masu yin da suka dauke suna yi shi yasa ma kuka ga har yanzu kasan bata kone gaba ɗaya ba saboda har yanzu akwai masu yin istighfari da salati ubangiji ya yana cewa wal mustaghfirina lil ashab wa'inda suke yin istighfari da istighfari suna ce Allahumma waghfir lana suna tawassali da addu'a ko suna istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi la ilaha illa anta ko astaghfirullah wa atubu ilayhi istighfari shi yake kawo damuna mai albarka istighfari shi yake ba da haihuwa ga wanda ba sa samu haihuwa istighfari shi yake kawo da talauci ga wanda talauci zai masa yawa وَإِذْ جَاءَكَ رَبُّكَ رَبُّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء واشي كله يرى استغفار والوقت سبعين والوقت تاري كله النبي بيزن بيبا kuma ba zai yi zunubi ba amma yana cikin ibadi to mu da zunubi ya lissife mu dan me ba za mu tashi cikin ibadi to wannan shine abin da ya kamata mu yi kuma mu abin nan in mun yi haka za mu samu amfani to da mu tsara kifara da ayi shahidan Allah
shahidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi
Allah ya dawo da wannan tabi'a garinmu da ƙasarmu mun sani da duk ba wani gida da za a fito wani gida za ka ji da sabi ka zuwa da zai yi sauran Qur'an wasu sai sun yi ashafa wasu sai sun yi da ra'ayi da haira wasu sai sun yi ishiriniya wasu sai sun yi albarda wasu sai sun yi diwai to waɗannan abubuwa ba su kyau duk a dawo da su a dinga yi kan ku fita daga gidanku ku yi wa Allah salati ba ko kasuwa za ku je ko makaranta za ku je ko gona za ku je ku taru ku sauke Qur'ani sannan ku fita ko ku taru ku karanta ishiriniya sannan ku fita ko ku taru ku karanta dalilul khairat sannan ku fita ko ku karanta ashifa ku fita ko ku yi salatin fati ko kuma salatin sunna ko wanda irin salatin ku ba da hajiyar shi ga annabi sannan ku fita ku tafi da zamu mu yi shekara guda a wannan kaza muna yin haka insha Allah ta'ala Ramadan da mai za mu gina bayi ba yanda muka gina bayi ne yanzu nana ce ne kuma zan sake maimaitawa dan gudun hijira irin abubuwan da yake gudana a cikin kam nan gudun hijira ya kamata ya tafi a daina shi ya kamata a daina shi musamman marasa kyau ya kamata a ji tsoron Allah abubuwan da ya fito da ku daga gidajen ku ma ya isa kuma balle a zo a cikin kamfin ma kuma ana saban Allah ana jaja ana shan giya ana zinaje-zinaje ana luwaɗe-luwaɗe wannan bai dace ya kamata a daina su kuma a koma ga Allah da addu'a a tuba wannan bala'i wannan zafin ba za ku ga ya daina wannan zafin da kuke ji ba wai haka kawai ba ne sabo ne ya yi yawa zunubi ne ya yi yawa saboda haka a daina zunubin nan a daina sabo a daina cutar mutane wannan zafin zai yi Allah zai kawo rahama to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma ya sa mu dace a cikin duk abubuwan da muke yi wannan azumi da muke yi na farko na yau Allah ya sa mu cikin Allah ya sa mu ba shi ne na ƙarshe ba kamar yadda Ubangiji ya nuna mana farko ba Allah ya nuna mana farko ba da lafiya Allah ya sa duk ibada da za mu yi a cikin ya zama karfafe shi ciyarwa da za mu yi ya zama karfafe ya yi sadakar da za mu yi a cikin ya zama karfafe duk ibadar da za mu yi da daddare ko da rana ya zama karfafe ne duk addu'ar da za mu yi a ciki ya zama karfafe ne alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya gyara mana halayen Allah ya kuma gyara halayen sarakunan mu masu mulki mu Allah ya sa tsoron Allah a cikin zuciyoyin mu gabaki daya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in